dabbobi.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocinmu da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan aka je kuma sai aka sarga ne kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro duk ranar Laraba muna magana siyasa ce da kuma shugabanci na gari, inda yau Laraba 5 ga watan Satumba shekara ta 2018 zamu yi magana ne game da neman sanin halin da ake ciki game da tsaro a jihar Zamfara.
Ayyukan da operation sharan daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan July har zuwa wannan watan, a ciki yanda matsaloli suka haddabi jihar Zamfara a canda da kuma halin da ake ciki yanzu a canda. Dai kowa ya san irin husuma da irin abubuwan da suka faru da yan ta'addan nan, yan bindiga daji suke ta haddaba mutane masu shatas shanu, masu kashe mutane da kuma satan mutane domin neman kudin fansa.
To kafin tattaunawar da zamu a zauren muhawarar yau da gobe da muka ce, sai Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da Kanal Muhammad Dole da aka danji somin tabin magana da shi game da operation sharar daji don yakar yan bindigar Zamfara.
Muna nan kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, sai kuma dan iya da zai shigo domin batun lamarin tsaro.
Aka yake to bari mu fara da jin amsar da muka tambaye ku na tambayar da kuka amsa mana cewa ya kuke kallon yaki da yan ta'addar da ake yi a jihar Zamfara kuma da yanayin aikin sojojin Najeriya da ake lakabi da operation sharar daji ko kuma daren mikiya a arewacin Najeriya.
To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi, inda yake cewa salam yau da gobe, fatan kuna cikin koshin lafiya. Hakika kwanan bayan watannin nan da suka wuce bari yaba da aikin su a jihar Zamfara ba, amma yanzu gaskiya ana samun ci gaba sosai. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya.
To Haruna Yusuf Daura Walai yace assalamu alaikum yau da gobe, muna jinjinawa dakarun kasar mu na operation sharar daji da ake yaki da yan ta'adda a jihar Zamfara.
Sai sakon Bagudu Haruna, inda yake cewa gaskiya yau da gobe harkokin sojoji a Najeriya yana daurewa al'umman Najeriya kai, saboda an ce yan ta'adda suna neman fin karfin jami'an tsaro da suke da training.
To sai kuma Comrade Adamu M Ala Dambam yace a zahirin gaskiya sojoji ba sa abin da ya dace, domin kuwa ba sa shiga inda ba ta garin suke, saboda haka suna matukar barazana, ba za su canza salo ba, to kuwa za a sha wahala kafin a karshen su.
Sai sakon Musa Maina Kandurwa Bakar, inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe, hakika wannan matsalar da ta addabi al'umman Najeriya, Allah ya kawo karshen wannan matsala, amin.
To sai daga karshe Awal Shinkafi yace a gaskiya shinkafu lokal gamman yan ta'adda sun matsa mu kauyuka, Allah ya kyauta. To Allah ya sa gwamnati na jinka.
To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni.
To yanzu kuma sai mu je ga dan iya.
Ina cikin zuba sauri zuwa gidan dan iya ne yau kawai, sai muka hade a kwararo. Nace yawa dan iya, dama dai gidanka na haro, kuma so nake yau mu tattauna maganar tsarkake tsamin tsaro, musamman ma dai a yankin Zamfaran da aka ce al'umma fana zauna ne cikin tsoro. Amma da yake naji an ce jami'an tsaron mu sun samu wani sabon horo, yanzu an ce yan bindigan sun rasa inda za su kwararo, kada su kawai ake cikin daji abin rasa mafaka kamar wasu bararu wasu kuma an ce an gargaza musu kafar da ba ma sa iya motsi sai dai idan za a tura su a baro wannan ne yasa jami'an tsaron ke ganin an samu nasara a gaskiya baro baro domin sun ce wannan ba ta kashi da gargazar yan bindigan yasa yanzu saura gyauro na ci lalle dai kam dan iya naji ana ta yada cewa jami'an tsaron nan sun yi nasara har ma katsinawa sun koka cewa yankunan su ne yanzu wadannan yan bindiga ke ta kwarara amma dai abin tambayan shine shin al'umma na ganin wannan nasara karara shin wannan hali mata da yaran da suka bar garuruwan su suke ciki a zanhwara koko dai shikenan kuma su daga yanzu sun riga sun zama yan gudun hijira yaya jami'an tsaro za su yi da sauran yankunan da bata garin suka gangara koko dai su ma haka za su zauna cikin zaman zullumi da lalura waɗannan dai a gaskiya su ne wasu daga cikin tamboyi da bukatun da ya kamata mahukunta su lura albashi da sana'a samu a kai ga kasar ta tafi dimmin tsira domin kuwa dama dai maganar nasarar ce kawai kowane dan kasa ke ta faman jira dan yace to mu dai muna yi wa jami'an tsaron nan namu fatan alkhairi domin wani lokaci fa dole ne sai ana yi wa juna uzuri musamman ma dai kan magana irin ta magance bata gari waɗanda muke musu addu'ar shiriwa ko kuwa dai makomar su ta kare a gidan yari idan kuma a irin wannan fafutuka jami'an tsaron sun hallaka su shikenan sai kwanan kabari su kuwa al'umar zamfara da sauran yankuna sai mu ce su kara hakuri domin dama an ce yaki da bata gari baya yiwuwa cikin hanzari saboda yadda suke zaune cikin sauran al'umma saboda tsabar sharri amma dai tunda an ce komai nisan dare gari zai sadari ai sai mu ce Allah kai mu lokacin da za a magance matsalolin da ke damun wannan kasa ta zam abin alfahari
amin amin dan iya to kai ai fakan to kamar yadda aka saba to ga kuma tattaunawar da muka yi alƙawarin cewa wakilin Hassan Maina kai ne ya tattauna mana da kakakin rundunar sojin Najeriya Colonel Muhammad Dole wanda yake cikin wannan tawaga ta sharar daji
Colonel Muhammad Dole idan muka duba wannan fafatawa da dakarunku suke da yan bindiga a nan Zamfara na operation sharan daji ku za ku mana ƙarin bayani
ayyukan da operation sharan daji a jihar Zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tunda aka fara aikin cikin watan July har zuwa wannan watan a ciki yanda matsaloli suka haddabi jihar Zamfara a can da da kuma halin da ake ciki yanzu a can da dai kowa ya san irin husuma da irin abubuwan da suka faru da yan ta'addan nan yan bindiga dadi suke ta haddaba mutane masu shatar shanu masu kashe mutane da kuma satan mutane domin neman kudin fansa so tunda muka kai sojoji a wannan wurin an samu nasarori kwarin gaske an takaita ayyukan waɗannan bata garin wanda can da har ma ya samu mutane sun gudu daga gidajensu daga garuruwan su sun komo manyan garuruwa amma yanzu saboda irin ayyukan da mun kai tare da haɗin kansu mutanen gari da kuma gwamnatin jiha an samu natsuwa da kuma masalan abin har ya sa yawancin mutane sun koma suna kasuwancin su kuma suna ci gaba da ayyukan gonakin su da sauran al'amuran yau da kullum wannan nasarorin sun samu ne saboda haɗin kai da mun ka samu da waɗannan sarakunan waɗannan mutanen a cikin manyan wuraren da sun ka nuna muna inda yan daban nan suke zama su kulle waɗannan sharri mun kai hari a wuraren cikin manyan mutanen da mun ka kashe akwai irin su dan boko da kuma dan buzuwa waɗanda sanannun mutane ne waɗanda sun haddabi mutane kwarin gaske a cikin su ma kuma akwai wasu mata biyu su ma masu taimaka ma waɗannan mutanen ne mun kuma kama mashin da suke amfani da su wajen 36 da salula waya hannu wajen ita ma 30 da motoci guda biyu waɗanda ake kai musu kayayyakin abinci da kuma kayayyakin mai shanu he da dubu mun ka kwato hannunsu kuma mun ka mayar ma masu su wanda yake ya taimaka kwarin gaske wajen kawo masala wajen shata shanu kuma akwai waɗanda su ma mun kwato su waɗanda 'yan sata mutane suka sace su mun kwato waɗannan mutanen kuma kudin da aka kai na biyan fansa kuma kamar 500 da yan kai su ma mun kwato mun ba su masu abu kuma an salime su
ba mu saka sai kamar misali mutanen da kuka kwato kamar san kan mutuno ne
eh to da yake ka san matsalan mutane ba sa gaya muna idan waɗannan abun sun same su amma waɗanda sun ka gaya muna cikin waɗanda sun ka gaya muna dai mun kwato mutum 2 zuwa 3 yawanci ba sa araye ba abinda ya same su hatta ma waɗanda sun ka kama su su din an kashe su kuma daidai lokacin da suke bada wannan kuɗin sun karbi kuɗin kuma an karbi kuɗin an ba masu su nasarar da aka samu da haɗin gwiwar aiki da su sojojin sama wanda ayyukan da sun kai a irin gandun daji na su shububu da kuma rugu ya ba mu damar shiga wurin mu ga irin waɗanda aka kakkashe yan ta'adda waɗanda aka kashe domin nan ne dabar su wanda yake saboda su gugin wurin motocin mu ba su iya shiga su amma da yan sojojin sama da suka shiga wurin suka yi aiki mai kyau ya ba mu damar shiga wurin mu ga irin aikin da suka yi da waɗanda aka kashe wannan ya sa an samu ƙwarin gaske zaman lafiya a waɗannan ƙauyukan da suke gewaye da waɗannan gandun daji na'am
idan muka duba cewar Zamfara ta iyaka da jihohi irin su Katsina su Kaduna Kano da sauransu ba kwa tunanin yayin da waɗannan ƴan bindiga suka wuta yi wuta za su iya arcewa zuwa waɗannan makwabtan jihohi
eh shi ma gaskiya a waɗannan jihohin ai akwai sojoji waɗanda muka girke ko da ta kwana kuma suna sa ido ga irin hanyoyin da waɗannan muke zaton za su iya biyowa don haka ba wai mun bar su haka nan bane a wajajen Jibiya da Katsina akwai muna da sojoji wajajen Bena cikin jihar Kebbi ma muna da su a wajajen Raba cikin jihar Sokoto akwai su sannan ga kuma sojojin sama mu da muke da babban na'ura mai hange daga nesa tana iya gano wanda suke tafiya ƙasa ko kuma cikin mota ko kan mashin waɗanda ba a yarda da su ba ya gano ɓata gari ne ana iya kai musu hari so wannan ya ba mu damar sa idanu a kowane lungu da sako babu wannan fargabar
ku sojoji a nan Zamfara kuna da operation akwai operation sharan daji da zaman tun farko ake yi yanzu kuma sojin sama sun kara da operation dramikiya menene bambanci wannan operation guda biyu
to shi operation sharan daji ya hada da dukkan waɗannan da ka faɗa akwai sojojin ƙasa akwai sojojin sama akwai ƴan sanda akwai jami'an tsaro na ciki akwai civil defense sauran jami'an tsaro so shi operation jamikiya an kawo shi ne na musamman don ya nuna irin kwazon sojojin sama na wajen bamu taimako na sojojin ƙasa su yi aikin su na gaya maka su suke da waɗanda suke tashi sama na uron da suke tashi sama su hango su ga inda waɗannan bata garin suke in sun kai musu hari mu kuma sai su gaya mu sai mu bi da ƙasa mu je mu same su ko kuma in wurin surkuki ne su kai musu hari da jiragen helicopter mai bindigogi a sa musu bama-bamai a kashe su to wannan yana sauƙaƙa mana aikin mu dama aikin tare ake yi to suna ne kawai suka sa ma nasu amma dai duk tare ake wannan a sama wannan a ƙasa
Madalla akan wannan batu na tsaro a jihar Zamfara da sauran yankunan arewa maso yammacin Najeriya wakilin mu Hassan Maina Kaina yayi mana doguwar tattaunawa da masu tsokacin al'amuran na yau da kullun
daga halin da dama akwai Flight Lieutenant Aliko El Rashid daga tsakiya kuma akwai Abdulrazak Yahuza Jere wanda dan jarida ne mai zaman kansa a nan birnin Abuja sai Ibrahim Janyau wanda shugaban wata kungiya ce dake rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara da farko in zan fara da Ibrahim Janyau kai daga Zamfara kake kuma kuna rajin tabbatar da zaman lafiya a wannan jihar taku wannan rigima na ƴan bindigar jihar Zamfara yaya girman wannan matsala take ne a halin yanzu
tabbas wannan rigima ce wadda babbar rigima ce wadda ta addabi mutanen jihar Zamfara da al'ummar yankin jihar Zamfara gabaɗaya idan muka dibi wannan rigima ce wadda asila kamar iri ta Boko Haram sun fara da wata da'awa ta su su al'umma waɗannan mutane an bindiga sun fara ne a matsayin barayin shanu kuma matsalan nan ne ta kai tun suna kwashe ma mutane dukiyoyin su suna ansa haraji wurin al'umma ta kai yau su je gari su kashin al'umma su aiko musu da sako cewa suna budar wani abu daga gare su takaddu na ga harajin da suka aza musu idan ba su bayar ba za su zo su kona dukiyoyin su su kona hatsin da suka yi su kona dabbobin su sannan babu gaira ba dalili wannan hitina take bura alhamdulillah akwai yanzu an kawo
mu Abdulrazak in zan dawo gare ka ku da kuke bibiyar al'amuran yau da kullum daga da irin waɗannan tashin tashina a gaba daya ya kake kallon wannan matsala ta jihar Zamfara
To jama'a assalamu alaikum wannan matsala ta Zamfara kusan za a iya cewa dukkan wani dan jarida ya kai matsayin da zai iya cewa abun da gabi da gagari kundila saboda an yi lokacin da a mako guda zaka gani kusan an shafe sa'a kwana 3 zuwa 4 duk manyan labaran da ke fitowa zaka ga suna magana ne akan kashe-kashen da ake yi a Zamfara a takaice ma dai har a wannan lokacin ban mancewa kaman wasu ƴan makonni da suka gabata mun taba yin wani babban labari da muka sa wa suna Zamfara ta kusa komawa karamar Sambisa ko kuma ta kusa komawa Sambisa saboda girman kashe-kashen al'umma da ake yi to gaskiya hatta mu kanmu da muke bada rahotanni irin abubuwan da ke faruwa a Zamfara muna yi zuciyar mu tana tabuwa saboda duk lokacin da aka zubar da jini abu ne wanda zai zama mare dadi ga duk mutumin da yake da kwayan zarra ma ta imani dan haka nan wannan matsala lallai ta zama kusan za a iya cewa takicinyewa kaman gwamnatin kasar ta mu ce take dan sako-sako wurin daukan mataki ko kuma a'a daga bangaren su al'umma ne ba su bada hadin kai to wannan yazo ya hadu ya nike ne ma ya cude abun a ga cewa babu mafita akai
a flight lieutenant Aliko Ibrahim Rashid kai masanin tsaro ne kuma kai aiki a hukumar leken asirin sojan Najeriya idan muka duba irin hobbasan da rundunar tsaron Najeriya take dauka a halin yanzu a Zamfara an kaddamar da kai farmaki har kusan iri biyu akwai operation sharan daji wanda kai tsaye ke karkashin headquarters tsaron Najeriya da kuma operation dramikia da headquarter sojin saman Najeriya take jagoranta karkashin jagorancin Air Vice Marshal Samson Akpata Okon idan muka duba duk wannan hobasa da ake a Zamfara kai yanzu kaga musu da irin matakan da ake dauka da karfin soja
to assalamu alaikum gaskiya duk wanda yake kasan nan kuma ya san hobasan da sojoji suke yanzu a jihar Zamfara ya san cewa suna kokari yanda ake bukata in ka duba aiko lokacin da aka samu matsalan tsaro a Maiduguri wato ƴan Boko Haram kenan in ka duba ai yanzu Boko Haram an ci karfin su kuma yanzu matsalan da yake faruwa na jihar Zamfara wato ana iya categorizing din shi a turance akan cewa is low intensity conflict wanda a takaice bai kamata ma a ce sojoji sun fito sun sa kansu a wannan matsalolin da ake ciki ba amma saboda ka duba yanzu internal operation da ake da shi a kasan nan ana da akalla ana da internal operation 30 a jihohi 33 a kasan nan kuma yanzu a Najeriya banda ma matsalan ƴan Boko Haram na a sashen gabar maso yamma arewa maso gabar in ka duba ai yanzu matsalan Zamfara ita take topping ba ma a Najeriya ba a West Africa region gaba daya saboda kashe-kashen da ake yi
kaban dawo gare ka labai Ibrahim Janyau in na dawo gare ka ku a Zamfara wannan matsala misali idan zamu ce abin mu kwatanta shi da rigiman Boko Haram ne sai kuke kalla abun guda
to wanne ne tabbas mu zamu iya cewa Zamfara halin da ake ciki yanzu hitinar da ake hita ta Boko Haram saboda a rana daya an kashe mutum 200 a ƴar Galadima a rana daya an kona gari na dauran ƙauyukan Kwashabawa cikin zurmi local government an kona mutane sun yi 150 an kashe dukiyoyin su an kwashe dabbobin su to haka idan zamu dibi wannan damuwa da muke ta jihar Zamfara zamu ce a yanzu saboda duk abin da muke magana muna magana yanzu ne wannan matsala ta yi musiba bisa da Boko Haram saboda mutane ne suke hituwa da babura da mashina su zo suna kisa ba gaira ba dalili kisa suke yi yadda kasan mutanen da ke hituwa daga sojoji sun zo daga suna yakasu haka suke kizuwa da manyan arms suna kisan mutane kuma ba yaro ba babba ba amma Boko Haram kisa ne wanda ya kasance in ka bi su ba za su kashe ka ba amma kisan jihar Zamfara kisa ne na yaro da karami da mace da batsoho kowa kisa ake yi
Abdulrazak Yahuza ina zo gare ka misali idan muka duba matsalan Zamfara da matsalan Boko Haram ya kake gani abu guda biyu
to gaskiya matsalar Zamfara da kuma matsala ta mayakan Boko Haram kusan za a iya cewa dan juma ne da dan jumai an yi lokacin da bambancewa farko lokacin da aka yi wani mummunan hari a Baga tsakanin sojoji da ƴan Boko Haram shi ma wannan bai bar yaro ba bai bar mace mai ciki ba bai bar kowa ba dan haka nan idan ka kalla sha'anin Zamfara ma haka ne sannan matsalar da ake aka fuskanta lokacin da Boko Haram suka fara kunno kai gwamnati ta yi sako-sako da al'amarin haka nan Zamfara kafin a kashe Buhari daji akwai muryar da aka sa tasa tana bayyana cewa idan har aka kashe shi to abubuwan da aka gani a Zamfara ba a gani ba sannan gwamnati ta ki yin komai aka yi shiru aka ga kaman wannan labari ne aka yi shiru da magana ai kuwa kaga abin da ya zo ya biyo baya yafi saci-sacin sanu da aka yi yafi kuma dan kore mutanen da ake yi da a hankali ya kai ga an samu wasu ƙauyuka da suka koma karkashin mulkin waɗannan ƴan bindiga baya ga zuwan kafin zuwan sojojin nan da ake cewa shi mai girma shugaban kasa ya tura su 1000 lalle an samu wani yanki da ya zama cewa ya subuce ma gwamnatin Najeriya wurin mulkin sa dan haka nan za a iya ce ma matsalar Zamfara da matsalar Boko Haram dan juma da dan jummai
amma aliko ya shirka wanda wagare ka balin kaza wurin Malam Ibrahim Janyo da gaske ne a Zamfara akwai wuraren da ya kubucewa ikon gwamnati na ƴan bindigan nan
tabbas har yau akwai shi
har
yanzu akwai shi dalili Zamfara ta yamma har yanzu akwai ƙauyuka cikin ankalu kalgamman da idan mace mijinta ya mata laifi ba za ta kai ƙara shiga hukuma ba ta gwammace mu ta dauki ƙarar nan ta kai wurin ƴan bindiga su kira shi su hukunta shi to ta dalilin haka ne ga maka a yanzu a wuya local government baka isa kai ka tashi ka je wuya ba ba tare da cewa waɗannan ƙauyukan sun yarda da ka shiga ba kuma kana da jagorancin waɗannan ƴan bindigan ko kuma kana da wani representative wanda zai ja karkata wajen su to har yanzu mutanen na Zamfara ta yamma akwai su Zamfara ta arewa ne ake yaka su su ne mutane aka yi degrading nasu aka samu aka gwamnati ta yi hubbasa akan kawo zaman lafiya amma Zamfara ta yamma har yanzu mutanen na nan kuma ƙauyukan da ke ƙasa irin su Tunga Haki irin su Jangebe irin su Wuya irin su Gurusu cikin Bukuyum local government har yanzu ƙauyukan nan suna nan mutanen nan suna cin karen su ba babbaka
Aliko Irshid ina zo gare ka duba da wannan bayanin da shi mutumin Zamfara ya mana me wannan yake nunawa a sha'anin tsaro a Najeriya a yau
eh to gaskiya wannan ba wai abu ne da gwamnati ta kamata ta yi sako-sako da shi ba saboda mun ga irin wannan al'amuran da suka faru a jihar Borno in ka duba akwai wasu local government guda 4 ko zuwa guda 5 kafin shugaban kasa na yanzu kenan ya hau kan mulki su wayannan Boko Haram suna cin karensu ba babbaka amma daga ba akwai strategies da su gwamnatin tarayya suka yi har suka kwato wannan yankuna ya dawo karkashin Najeriya in ka duba yanzu al'amuran da yake faruwa a Zamfara abu ne wanda ya kamata fa ba ma gwamnatin tarayya ya kamata ta ce wai ta yi sako-sako da wannan abu nan din ba ya kamata su mutane su ma su taimaka ma gwamnati su taimaka ma gwamnati tarayya su taimaka musu ta bayanan tsaro saboda haka yanzu haka ai ba ko ina ne sojoji za su iya shiga su ce ai ga wannan abu da waɗannan mutanen suke buya ko kuma ga waɗancan mutanen suke ba dole mutane ne ya kamata su kawo bayanan sirri kamar yadda yake faruwa a Maiduguri su ba ma'aikatan tsaro su kuma su san me ya kamata su yi a wurin
Alhaji Abdulrazak Yahuza in nazo gare ka duba da wannan bayani mai tada hankali kai ya ka karbi wannan labari ya kaji shi
to kamar yadda na faɗa maka a baya hakika duk wanda yake da kwayan imani a cikin ransa ba zai taba jin dadin wannan abin da ke faruwa ba domin idan ka lura hatta mutanen da ba su da addini ba sun riga sun tsorata ko kuma ba sa son ganin ana zubar da jini kuma jinin musamman ya zamo irin na dan adam duk lokacin da aka zubar da jini na dan adam musiba ce take biyo baya domin ko a tarihi ana fadan cewa an taba yin wasu mutane wanda aka kawo su amma saboda sun yi yaƙe-yaƙe sun bata ƙasa sun bata jini Allah ta'ala ya darkake su ya kawo wasu to ina za mu sa kanmu idan yau aka mai yadda zubar da jini ya zama ado ya zama abun da ba a daukan sa da wani muhimmanci a rayuwar nan babu inda za mu tafi
Malam Ibrahim yau idan muka duba yadda gwamnatin tarayya ta damu da wannan abin har ma ta tura dakarun sojin sama da sojin ƙasa da jami'an tsaro na civil defense sauran su ake ta fafatawa a nan yankin ku yanzu kun gamsu da kokarin da ake a wannan yanki
tabbas mun gamsu to amma mu kiran da muke da gwamnati gada muna da local government 14 a jihar Zamfara su zagaye local government din nan gaba daya saboda yankuna ne na Zamfara Arewa da Zamfara ta tsakiya da Zamfara ta yamma to yanzu musibar ta tsasa har faragaman ta kawo waɗannan sojoji guda 2000 a Zamfara ta Arewa ne mutanen nan su hukuma suna cin karen su babbaka irin su kaura shinkafi zurmi da birnin magaji to ga momenta akwai local government saura waɗanda har yanzu suna cikin tashin hankalin nan kamar Zamfara ta tsakiya tsafi local government akwai kauyuka su ƴan kuzu ƴan bindigan nan ana ka ƴan uwansu a wani barayi sun dawo yankin tsakiya sun koma kuma yankin yamma suna nan suna zaman su gwamnati muna kiranta da ta karo sojojin nan
eh amma kana maganar karo sojoji Malam Ibrahim abin da aka ce ma ana fada da jirgin yaki ai jirgin yaki zai iya zuwa ko ina ne kuma cikin ɗan dakikoki ma kadan ba wai dole sai an ga kamar cewa soja a kasa da yawa
kamar bayani na da nake abinda gwamnati ta yi mu kan a garin a wajen mu ta Zamfara ta Arewa maganar gaskiya akwai habbasawa na gwamnati an kawo ci gaba ana kuma samun nasaru
a wannan maganar da kace ya kamata a karo sojojin kamar shi jirgin yaki kamar shi ba ruwansa da bangare ko ina bai je kuma ko a bayanan lokacin da nake tattaunawa da babban Hafsan Rundunar Sojin Saman Najeriya Sadiq Abubakar ya ga min cewa ba ma Zamfara kadai ba jiragen yakin su kan je har dajin da ke cikin jihohin Niger Kaduna birnin Gwari da sauransu haka man karin magana a karo sojojin kamar ba zai zama dalili a wannan ba
eh to amma idan an ce an karo sojoji na sama kawai akwai na ƙasa da muke bukata saboda mutanen nan suna da hiding point akwai wani gari yau amada gunduman mada ADC ce Area Development Council sunan garin Wonaka mutanen nan lokacin da jirgin nan ya tafi je ake gaya min ya tsaya more than 15 minute yana tsaye yana ganin mutanen nan da yake akwai wasu karkaru mutane suka gudu suka dawo cikin karkara saboda in har za a zo a yi bombardment wurin ya kasance an kashe innocent tare da su ba tare da su sun riga sun koma gefe ba to duk irin waɗannan matsaloli
jirgin bai abin nan
ba jirgi bai yi ba saboda idan yayi za a samu collateral damage shi dalilin da yasa jirgin nan ya tsaya yayi hakuri akan abun nan ya zai kuma sojoji na su tabbata cewa za su dauki wani intelligent report game da wannan kauyen sunan garin Wonaka mutanen kauyen suna fuskantar barazana ba su rike da hannun gwamnati hannun ƴan ta'adda suke rike da su halin da ake ciki
a karamar hukuma ne
a karamar hukumar Gusau ne
Aliko Irshin da dawo gare ka a matsayin ka na jami'in na masanin tsaro kamar yadda shi Malam Ibrahim Jami yake cewa akwai bukatar a kara sojoji yanda ake wannan operation guda biyu a Zamfara kai ka ga musu da haka kuma kai ma kana ga akwai bukatar a kara sojojin
eh to alaja sai an duba kamar international human rights rules ai a kowane yaki dole ne a samu collateral damages amma ka duba dole ne a yi taka tsantsan saboda sojojin nan da aka kai ba ko ina suka sani a cikin zahan Zamfara ba kuma wayancin su ma ba ƴan zahan Zamfara bane wasu kuma ba sa jin
kamar sojan sama ai suna da na'ura da suke hango duk abubuwa daga
suna da na'ura ai sojan sama dole sai collaborating da abin da ake kira intelligence wato ground to air intelligence kenan dole ne sai an samu intelligence an bashi shi kuma ya je samu wannan grid din ai duk wani pilot yana da map da a baka grid ya kamata ka je kan bombarding ba ko ina ya kamata ka je kai bombarding ba in ba wannan intelligence din ya da kai ka samu grid kamar abin da yake faruwa ne yanzu a Borno a jejin wajen su Madagali wajen su Goza da wajen su Fulkadin nan dole ne sai an samu intelligence sai an samu coordination between the other security agencies the intelligence communities kuma da wasu intelligence operatives ko kuma intelligence ko na wannan military din su samu intelligence su basu grid ga inda ake ake bukatan su je su yi bombarding kafin nan su je su yi bombarding saboda haka ai su sojoji ba wanda su tashi ne kawai a ce wai ga garin da aka mata ku je ku yi bombarding ba su je gari dole ne akwai grid akwai point da ya kamata wannan particular point ya kamata ka je kai bombarding ba kawai nane a gari ya kamata ka je kai bombarding ba
mako mai zuwa zamu karasa wannan hira madadin kowa da kowa sai anjima.